Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
ka jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Gobe Litinin ake sa ran shugabannin duniya za su hallara a New York domin halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya inda shugaban Amurka Donald Trump zai halarci taron a karon farko yayin da ake hasashen batun shirin nuclear Korea ta Arewa shi zai mamaye zantukan da za a tattauna a taron A farkon makon da ya gabata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da karin wasu sabbin tsauraran takunkumi akan hukumomin Pyongyang takunkumin baya-bayan nan shine na biyu a jerin makonni biyar waɗanda aka saka su a matsayin martani saboda gujin abin da ake kirkira zaton makamin hydrogen bomb ne da Korea ta Arewa ta yi a ranar 3 ga watan Satumba. Duk da cewa Amurka ce ta tsara tare da Ingiza saka sabbin takunkumin ta kuma matsa lamba aka amince da shi cikin gaggawa. Shugaba Trump na ganin matakin bai taka kara ya karya ba. Hakan zai sa yayi tunana ta cewa batun daukan matakin sojina nan a cikin zaɓin da zai iya amfani da su. Kuma ko a ranar Juma'a da ta gabata ma jakadiyar Amurka a Majalisar da mai ba Trump shawara kan harkar tsaro sai da suka jaddada wannan matsayar ta shugaba Trump. To wani batu na daban kuma Majalisar Dinkin Duniya tana ta binciken wasu kasashen Afirka kalla bakwai saboda ana tunanin sun karya ka'idojin takunkumin da aka saka Korea ta Arewan inda ake zargin kasashen sun ƙara bunƙasa hulɗar kasuwancin su da Korea ta Arewan wacce aka mai da ita sariyar ware. Rotanni sun ce daga shekarar 2000 zuwa 2015 Korea ta Arewan ta bunƙasa harkar shigar da kayayyakinta zuwa ƙasashen Burkina Faso da Mozambique da Zambia da ƙarin kashi 1.58 cikin 100. Sannan Jamhuriyar Benin da Senegal da Mozambique sun shigar da kayayyakinsu zuwa ƙasar da ƙarin kashi 1.84 cikin 100. A daukacin yankin nahiyar ta Afirka an ga ƙarin hulɗar kasuwanci tsakanin Korea ta Arewan da ƙasashen nahiyar a fannoni daban-daban inda akan kashe abin da ya fi dala miliyan 100 a kowace shekara. Rotanni sun ce ƙasashen da ake zargin sun musanta yin ba daidai ba inda wani kakakin ƙasar Mozambique ya ce a shirye suke su ba da haɗin kai domin a gudanar da cikakken bincike. Gwamnatin Bangladesh ta fara shirye-shiryen gina wani katafaren sansanin 'yan gudun hijira da zai bai musulmi 'yan kabilar Rohingya da wasu da yawansu ya kai 400 mafaka a cewar jami'an ƙasar. 'Yan gudun hijirar sun kwarara zuwa cikin ƙasar ta Bangladesh ne da ke makwabtaka da Myanmar cikin makonni 3 da suka gabata domin gujewa azabar da dakarun Myanmar da ƙungiyoyin tsagero suke gallaza musu. Sai dai gwamnatin ta Bangladesh ta ce za ta takaita zirga-zirgar 'yan gudun hijira a tsakanin sansanin da ake shirin sama musu. Dakarun ƙasar ta Bangladesh ne za su gina wannan sansani tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa domin tunkarar kuraren masu ƙaurar wacce ta faro tun daga ranar 25 ga watan Agusta bayan da masu gwagwarmaya 'yan ƙabilar Rohingya suka cinna wani ofishin 'yan sanda wuta. Lamarin da ya sa dakarun ƙasar suka mai da martani da kashe 'yan ƙabilar ta Rohingya tare da aika tafiyaɗe da kuma ƙona ƙauyukansu kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka ba da shaida. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Congo sun kashe aƙalla 'yan gudun hijirar Burundi 36 kana sun jikkata sama da 100 yayin wata arangama da aka yi a ƙarshen makon nan sanadiyar wani shiri na mayar da 'yan gudun hijirar zuwa ƙasashensu na asali kamar yadda jami'ai da masu fafutuka a cikin gida suka tabbatar. Sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta akan 'yan gudun hijira a lokacin da su 'yan gudun hijiran suka yi yunkurin kubutar da wasu 'yan uwansu da aka kama a wani gari da ake kira Kamanyola da ke gabashin ƙasar ta Congo wacce yake da iyaka da Burundi. Rotanni sun ce dakarun sun yi yunkurin tarwatsa 'yan gudun hijirar ta hanyar yin amfani da wato harsashi ta hanyar harba bindiga a sama amma haka ba ta cimma ruwa ba. Inda ta kai ga 'yan gudun hijirar suka fara jifan dakarun da duwatsu kamar yadda ministan cikin gidan ƙasar ya tabbatar. Alfred Rukongo wanda ya shaida hargitsin ya ce duk da cewa sojojin sun jikkata da dama daga cikin 'yan gudun hijirar ba su daina buɗe musu wutar ba. hukumar da ke kala dake kula da yan gudun hijira a Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana kaduwa da bakin cikinta kan wannan al'amari. Yan sanda dauke da makamai sun kai farmaki wani gida dake wajen bandar London inda suka umarci mutanen unguwar su fice domin kauce abin da zai iya biyo baya. Bayan da aka kama wani mutum da ake zargin yana da hannu a harin da aka kai a tashar jirgin kasa bandar London wanda ya jikkata mutane 30. Wani kakakin yan sandan ya ce farmakin da aka kai a yankin da ake kira Sunbury dake kudu maso yammacin birnin na London ya faru ne bayan wani muhimmin kame da aka yi na wani mutum mai shekaru 18 a unguwar da ake kira Dover.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Matsalar rashin ilimi tana ci gaba da haifar da wasu matsaloli ta fuskar tsaro. Ban iya tunawa wane ne takamamme ya faɗi wannan magana amma dai ina tuna rahoto ne daga jihar Kaduna kamar wanda zamu kawo muku wani jami'i yake cewa ko a kawo kudi a ilmantar da yara ko kuma a yi amfani da kudaden daga baya a sayo makamai na kashe su da sunan tsaro. Hajiya Amina Kazaure ɗaya daga cikin masu fafutuka ne ta fannoni daban-daban ta gaya Iliya Kure matsalar da rashin sa yara makaranta take haifarwa al'umma.
Gaskiya suna da hadari a cikin al'umma domin za ka ga yawancinsu yara ƙanana ne sun fara makaranta yanzu su ne ƴan banga, su ne ƴan shara, su ne ƴan wane duk wanda ka gani nan yara matasa yanzu yawanci in ka gansu kowa yana da makami a jiki ko dai gariyo ko adda ko wani abu. So sun zama ƴan daba kawai. Sun zama abun tsoro a cikin al'umma kuma yawancin su ne za ka ga ƴan shaye-shayen nan ƴan shulushu wani in ka kira su za ka ji sun kai wani certain level na karatu din amma saboda wannan matsalolin sun zo sun bari sun koma shaye-shayen wasu suna ganin an kiyaye musu abu ne saboda ba a san su to sai su shiga yin shaye-shayen dan su mance da wannan bakin cikin wanda kuma ba shine maslaha ba. To gaskiya suna bada matsala a cikin al'umma kuma sun zama abun tsoro domin yanzu akwai unguwanni da yawa idan karfe 8 sai baka isa ka fito daga gidanka ba saboda irin waɗannan yara su suna yawo a titi duk wanda suka gani kawai su bige su menene you know duk irin waɗannan abubuwa saboda gaskiya matsala ne ba kankanuwa ba yanzu suke fuskantar al'umma a cikin game da yaran nan.
Makarantar primary nan ne zamanto kaman tushe tubali da yake kuma waɗannan yaran ba mafiyan su ba su zuwa ya kasar za ta yi ko gwamnati za ta yi ko al'umma wani mataki za su dauka don ganin yara sun koma makaranta.
To kaga a nan wurin akwai matsalar ta kasa kashi biyu. Akwai yaran da ake kawo su almajirci wasu su da yawan su ma ba ƴan gari bane ana kawo su daga wasu wurare ne da sunan cewa wai sun zo karatu a wurin malam. To an dauko yara an kawo wa malami ba kudin abinci ba kudin sabulu ba daman ba maganan kudin accommodation yaya malamin nan zai yi ka je ka iske tsangaya malami yana da dalibi kusan 200 bayan da zai iya ci da su tunda aikin almajirci na shi ma kadan yake yi. So iyaye sun saki haƙin da Allah ya dora musu na kula da yaran nan sun dauko su zo sun kawo a fa'an Sakuta sai ka ga an dauko yara daga Sakuta an kawo su garin nan an zube su a trailer kamar an dauko dabbobi haka ake kawo su ake zubar da su a basa hannun malaman nan. To kaga malami ba yanda zai yi irin waɗannan kaga dole ne su fita su je su nemi abinci a wani wuri shi yasa suke yawon barace-barace domin ba za su samu a gidan malamin su ci ba ko dai su shiga barace-baracen nan ko kuma waɗanda suke da wayo sukan tafi su je su nemi ɗan aikin hannu ko a gidaje ko a wurin da ake yi sana'a ko a wurin da ake gine-gine ya kasance suna dan samun wani abin da zalci za su dinga cin abinci din. Akwai kuma yaran da iyayensu suna nan amma sun gudu sun bar makarantar ne sun ki tsayawa su yi karatun suna bin yawo suna bin gararan ba wasu suna wannan yawon ne saboda kar su zauna a gida a yi musu fada ko a kora su su tafi makarantar. To kaga abin kashi biyu kenan saboda haka su waɗannan da suke a gari kamata ya a tace su a nemo iyayensu. Iyayensu sun halin da suke ciki na farko kenan. Gwamnati ta san yadda za ta yi da su da dora ma iyayen haƙƙin mai da yaran nan makaranta. ta taimaka musu ta yanda duk za ta taimaka musu, you know, ya kasance sun samu din kamar yanda nace wasu ayyan ne sun yi musu yawa, ba za su ba su da halin da za su iya maida su a maida su makarantar nan. Waɗannan ƴan almajirai kuma, you know, su ma ya kamata a vetting din su, a san kowa daga wannan state yazo wani local government, ai contacting din su can dan su san cewa yaran nan sun tawo nan sun zama threat. Na san akwai kungiya a Kaduna wanda aikin wannan suna yi, Quranic Teachers Alliance Forum, suna da record din, suna bin record din duk tsangaya da sunan malaman da adadin yaran da ya kamata a cikin tsangayan nan da ma timetable din su, wannan lokaci ya kamata a ce yaran nan suna cikin makaranta. So idan suka ga yaran suna yawo a gari haka, suka kama yaran za su tambaye su a wani tsangaya kake, in suka identify suka tracing, yes he belongs to this tsangaya, dole za a dauke shi a kai shi a ce a wannan lokacin ya kamata a ce yana ajini, me yasa yake yawo. To kaga in za a samu kungiyoyi irin haka, za su taimaka kwarai da gaske, domin gwamnati ita kadai ba za ta iya shiga ko ina ta ce za ta yi wannan aikin ba, amma kungiyoyin nan in suka hadu za su san su waye ingantaccen almajirai da suke zaune, tunda akwai wanda suna zuwa daga gidajen iyayen su ne su karatun su kuma, amma waɗanda ake kawo su daga wani gari suna zuwa suna yawon bara din nan, kaga dole ne a zo a tantance da gwamnatin jihar nan, da gwamnatin jihar da yaran nan suka fito, a zo a samu maslaha. To gashi ko dai a kwace su a maida su can, an kuma sun ce za su zauna anan, ya kasance gwamnati ta ba da wani, ta yi makin wani provision wanda zai address din accommodation din su da sauran welfare issues din su, yanda za su iya zama ya kasance karatun kawai suke yi, tunda da ana yin irin wannan a tafi aje ai karatun haka. To saboda haka kaga nan akwai muhimmancin kungiyoyi masu zaman kansu, dole ne ya kasance kungiyoyi masu zaman kansu an hada da su, tunda ko ba komai su suka fi kusantar ma al'umma, daga nan za su iya sanin yaran nan ya suke, daga ina suke, me suke, kamar yanda na faɗa. Sannan kuma irin kamar waɗannan kungiyoyi da suke suna tace almajirai din da su, me su ma ya kamata a samu yawaitar su, tunda ni dai wanda na sani din yanzu suna da branch duka 23 local government din nan. So duk inda aka je aka neme su za su iya tace waɗannan yara, waɗanda suke nan alhakin gwamnati ne, gwamnati kuma sai ta tallaba a ga yanda za a maida su makaranta, a sa musu ido a tabbatar suna yin karatun nan. Duk wanda aka kai makaranta daman za a yi sharadi da shi, za a yi da iyayen shi, an dawo da kai makaranta za ka zauna, you know, domin abin da kai ci ne yanzu makarantun duk da ana zuwa din da rana, amma yawancin banna da fitina za ka ji a cikin makarantu ake faro su, daga makaranta ne ko dan rikici ko na abu nan za a da fara, ko kuma an tashi makaranta nan ne zai zama wurin daba da yaran nan za su je su fara yanke-yanke, su fara a fara wannan a fara wannan a fara wannan. Abin takaici ne sun maida makarantun mu haka. Sannan kuma yanzu in ka duba za ka ga gaskiya yara sun yi yawa a makarantun yanda ba sa samun isasshen kula din. Za ka je ka iske aji ɗaya yaro 150, malami guda ɗaya ba zai iya kula da su da tarbiyyarsu ba. Kaga aka san da da kuma makarantu masu zaman kansu shi yasa suke kai yaran su can, zaka iske matuka 22 matuka an yi wa kai 40 a cikin aji. To wannan number adadi ne wanda malami zai dan iya samun nutsuwa tare da su, amma aka ce an baka aji daya yaro 150 ya zaka da shi. To duk wannan abubuwan da ba a making provision for more schools yanda za su addressing a rarraba yaran nan yanda za a san kowanne yanda yake ba, shi yasa yara 10-20 nan sun bace a cikin aji ba lalle ne malami ya gane ba, sai su fita su je su tagara rarraba su. Waɗannan suna daga cikin matsalolin da ake suka haddasar da waɗannan din ake fuskanta yanzu a cikin al'umma.
A masarautar Argunguma ma'aikanta a yankin sun kira wani babban taro domin duba matsalolin ilimi da kuma hanyoyin da suka dace a bi domin inganta harkokinsa. Maryam Atu Muhammad ta zanta da wasu masana domin jin ra'ayoyinsu kan hanyoyi da suka fi dacewa abi domin magance wannan matsala, kuma suna daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
Da farko na sadu da wani tsohon babban sakatare a jihar Kebbi Najeriya, watan Alhaji Abdullahi Gebe, wanda ya yi bayani akan hanyoyin da za a bi a fagen inganta harkokin ilimi kamar haka.
Koko ci gaba babba ya sa Argungu, don wanda ya sa Argungu bari in takaice miki shekaru biyar da suka zo ya ga yanzu ya sa akwai bambanci. Jama'a sun girma, sun fahimta, sun san ciwon kansu, sun san masarautarsu masarautarsu ce, duk abin da suka samu suka kasance daga nan da ya ne tushe, ashe nan ne za a dawo a gyara, idan abu ya taɓarɓare a zo a gyara, wanda ya yi kyau a ga cewa kuma ya ci gaba insha Allahu a kan shi muke. To dama abin da aka ce an yi shi ne da dalilin neman ƙarin ilimi, ana ganin kamar ilimi ya taɓarɓare, to ya za a yi a gyara. Yan kasar gadai sun ci gaje ilimi, an yi primary schools, an yi secondary schools, an yi universities, ko ba haka ba. To waɗannan da ba samu dama ba saboda taɓarɓarewar tattalin arziki, don akwai da dama masu son su ga cewa ambition ɗinsu ya kai inda ya kai game da education, amma ba su da dama, ko dai hizan iyayensu ba su da hali, babu ƙarfi. Ko kuma a'a su samu system na gwamnati wanda bai gyara ilimin din ba bale har yan ƙasa su amfana. To irin hakan ga masarautar da ta san ciwon kanta sai ta haɗu masu ilimin gada, su kai ilimin gada ake so, su zauna su ba da shawara cin wace hanya ya kamata a ce mu bi mu kwato yan ƙasanmu daga irin wannan ƙangi.
To yanzu in ka juyo ta fannin malamai, abin da kenan muke ake da ƙaranci
malamai. Ito malamai akwai dalili, wato an ɓata tsarin ilimi akan inda ya fito, da bambancin secondary school da bambancin teacher training colleges. Da idan ma ne kafa water ai don a samu malamai ne. To yanzu duk waɗannan abubuwa training courses da ake yi a ga cewa an samu yawan malamai masu kima, masu iya abin, duk babu su. To yanzu a samu ilimin kwarai, in babu malamin kwarai ina ilimi zai hito?
To yanzu ta wani fanni kenan yaya za a yi a samu waɗannan malaman?
Very good. Sai a tabbatar da cewa na daidai mu mun tabbatar da cewa ba funding a problem din Najeriya ba. Yadda ake kashin kuɗi shine problem din Najeriya. To a ce tunda akwai haka nan, kuma sannan akwai human resources din, akwai mutane wanda ke iya karantarwa din, ga abinda kawai suke bukata dan little training sai su da su zama malamai na gari. To a ce kai ga akwai wani wuri inda an kai toshiya. To a fitta toshiyan nan a ba masu haƙƙinsu. Malamai suna da cikin waɗanda ya kamata a ce an yi musu tsarin albashin da za su ji daɗi su zauna su yi aikinsu wanda ya kamata.
Haka kuma na sadu da Dr. Bello Gulma ga abin da yake cewa.
Kamar da magabatan mu suka magana, shi foundation ne tun da farko daga primary school, shi a matakin farko, sannan daga nan sai secondary. Shi kuma ilimin kiwon lafiya sai ka samu abin da zai saka shiga jami'a ko sannan ka fara shi abu sakai ne kuma dagewa. Duk wanda ya saka shi na dage ko yana ba shawa, to lalle insha Allah zai iya yi. Inda ya samu iyakar gwargwadon jaraba ta yace ta secondary ya shiga jami'a, tun da yanzu akwai wuraren ga tun da kuna so kudu kana yi ko Zaria, insha Allah ma gari university ta Birnin Kebbi za su fara, kaga an ƙara samun gurbai. To kuma muna nan muna karanta su ga muna aikin ga muna za mu rinka ba su shawara insha Allah.
Shi ma
sunana honorable Sumaila Salo Buyi, ina wakilta Arewa constituency a Kebbi State Assembly.
Ga abin da yake cewa,
wannan taro da aka yi ya dace kuma an yi cikin lokaci. Abubuwan da aka tattauna su ne ilimi a ƙasar Argungu, inda an ka hito da inda ake da kuma inda za ana. To masana da yawa, professors, doctors, kaga sun yi ba da kasaitu, kuma gaskiya hisabi lillahi an faɗi abubuwa waɗanda yake suna da muhimmanci kwarai. Amma abubuwan sun kai muhimmanci shine yadda za a hada ƙarhi da ƙarhi, kuma a tabbatar da kamar da ake yi can da sarakuna da muhimman mutane suna zagayawa makarantun ne, suna ganin cewa 'yan makaranta sun tahi azuzuwa. Sannan malamai, kuma malaman da ke gare mu yanzu aksarinsu ba malamai ne waɗanda ya kamata a ce suna karantarsuwa ba. A can da muna da makarantun ne da aka ce ma teachers training colleges, amma yanzu kaga waɗannan babu su. Sai ga wanda ya yi secondary school wanda ko lesson note bai iya ba, shi ne ke karantarsuwa. To duk waɗanga suna cikin abubuwan da ake kawo taɓarewa ilimi a wannan ƙasa tamu. Can da kamar ka ji an ce cikin permanent secretaries 15 da akwai jihar Sokoto 9 'yan ƙasar Argunguna, amma yau kaga abin yake, kaga abubuwan sun canza. Lokacin Sokoto Kebbi Zamfara da Naija duk ana haɗe kenan, amma yau kaga abubuwan duk sun canza. Saboda haka ya kamata mu duka mu taho mu tabbatar da cewa an samu ci gaban ilimi a wannan masarauta tamu ta Argungu da kuma jihar Kebbi baki daya.
Maryam Ato Muhammad, Muryar Amurka daga Birnin Kebbi, Nigeria.
Sai dai daga jihar Katsina yabo gwamnatin Aminu Bello Masari ta samu saboda abinda wani jigo a jihar Injiniya Abubakar Murtala Malumfashi ya kira dagewa ko jajircewa da hukumomin jihar suke yi wajen farfado da martabar ilmi musamman daga matakin primary da secondary saboda anan ne aka fi aza ko kuma daga nan ne ake aza tubali mai inganci.
Injiniya Abubakar Murtala Malumfashi ya ce abu ne a fili akan yadda gwamnatin jihar Katsina take yi wa ilimin makarantun primary da na secondary.
A bangaren ilimi wannan abu ne budadde, idan kana yawo cikin wannan jiha ka san iyaka bakin kokarin da mutumin nan yake a cikin lokacin da kudade ma ba su ishi gwamnati ba. Idan zaka dauko abubuwan da aka yi a baya wanda ake cikin yalwa kashe wa ilimi da abin da yanzu wannan bawan Allah yake yi, to kai ka san cewa ba shi da wani priority ko kuma abin da yake dauka da muhimmanci a gwamnatance fiye da ba da ilimi. In fact ilimin ma na shimfida wata ko ilimin primary da mata.
Ya ce bambancin makarantu masu zaman kansu da na gwamnati a lokutan baya shine rashin gyara da kuma tsayawa ana ba da ilimi managarci, wanda a cewar injiniya Abubakar Murtala Malumfashi wannan abu ya samu canji sosai.
Menene bambancin makarantar kudi da gwamnati ne? Ba ho maganan cewa duk wanda ke makarantar kudi mai kudi bane, ba kuma cewa akai duk mutumin da dan shi ke makarantar gwamnati talaka bane. A'a, abai bade ne na ilimi wanda makarantar gwamnati ta kasa gabatarwa muka rasa. Su kuma wadannan tsirare na bangaren kudi suka zo suka dauka suke yi ya zama ya kawo mana bambanci. Amma yau idan ka shiga cikin ajujuwan kusan fiye da kaso 85 cikin 100 na makarantun mu na primary, za ka ga yara da kakkalin uniform din su ga sun akwai canji a shekarun baya. Akwai kujeru, akwai wurin zama, an gyara kai har penti ma ba a bari a baya ba. So da wannan nake ganin cewar tsare-tsare musamman na bangaren ilimi na mai girman gwamna to ni sun ma
ya Abubakar Murtala Malumfashi ya yabawa gwamnatin jihar Katsina akan daukar malamai da zasu koyar da yara a makarantun primary da na secondary dake fadin jihar.
Yaran da aka yi hawan bariki na wannan shekara sallar da ta gabata a gaban duniya, sarkin Katsina ya ikirari da godiya ta musamman ga shi gwamna akan mutanen da gwamnatin baya ta kora aiki ya dawo da su. Ai abin da na fara tambaya kaina da naji haka shine wai wannan tsohon ina ke samu kudaden da yake wannan abin ne? Saboda tsarin nan da komai a fefe. Idan kana da inkyari je ka Federal Ministry of Finance, za a hito maka da taswirar duk kudaden da suke shiga wannan fannin. Idan kai lissafi sai ka gano cewa akwai kwarewa wajen toshe can ka bude nan kafin ka samu kudaden da yake hidima da su. Dokar ma'aikatar da aka yi, idan muka tuna mai girma gwamna lokacin da yake neman zabe, magana ce ta casual, waɗanda aka dauke su ga sunan suna da takardun su ya kamata a ba su aikin nan, amma an kasa ba su. Yayi musu alƙawarin cewa insha Allah zai maye guraben waɗanda suka tahi, wasu mutuwa, wasu retirement da makamantan haka da su. A dalilin haka ya ja wannan program din, kuma shi da kanshi na san ya samu ƙarin ilimi akan challenges din da ya fuskanta akan yin haka.
Dangane da ilimin ƴaƴa mata kuwa, injiniya Abubakar Murtala Malumfashi ya jawo hankalin iyaye akan ilimin ƴaƴansu musamman ƴan mata.
Shi da ilimin mace tamkar ilimi ne wanda yafi kowanne muhimmanci. Allah subhanahu wataala a wurare da dama ya jawo hankalin mu akan cewa ilimantar da su tamkar ilimar da dukkanin al'umma ne. Kuma idan ka lura da yanayin mu da yankin mu inda muka samu kanmu, muna iya cewa alhamdulillah ba a kai sati ba na hita nan a nan makarantar ƴan mata ta Malumfashi kusan karfe 8 zuwa 8:30 ina kan hanya naga ƴan mata suna shiga cikin makaranta. Abin ya bani mamaki, daga farko tsorata ne na dauka ko ta zanga zanga aiki, sai aka ce mun yara ne suke layi za su shiga makaranta. Akalla rage makarya, ƴan matan nan sun yi 2000 za su shiga makaranta kwara biyu da junior da senior a nan Dalbati. To wannan abu ya burge ni.
Daga bisani injiniya Abubakar Murtala Malumfashi ya ce a ƙauyen su ruwan sanyi ilimin da ƴan mata yana nema ya zama daidai da na ƴaƴa maza, a saboda haka ya buƙaci waɗannan mutane da ke ƙauyen na ruwan sanyi da su himmatu wajen nuna wa ƴaƴansu mata muhimmancin wannan ilimi na zamani.
Karkara ta ƙauyen mu ruwan sanyi, idan ka je ka ga makaranta, ina tabbatar maka ɗalibai sun yi 1000 a makarantar, amma yawan mata ya kusa zama kankan da na maza. Kaga wannan wata babban nasara ce gagaruma da muka samu da iyaye mu sun fara gane cewa ilimin mace nan yana da amfani. Zamani ya wuce da za a ce an kulla mace ita sai ta talla da ta kai shekara 13 a auren da ita. A'a, babu wannan. Wani bangare ne da yake damuna, kuma sai naji dadi da ya zama bangaren da yake damun mai girma gwamna a wurare da dama, ya sha ikirarin cewa zai ba da gudunmuwa cikakka a bangaren karatun mata ko mun gani a ƙasa. Musamman wannan commissioner tashi ta bangaren ilimi mace ce, kuma farfesa ce kwararriya a jami'a, kuma ba a kawo haka ba a bangaren ilimin. So da ka bata da wata hujja da za ta kai mai girma gwamna ganin cewa ta samu nakasu a dangane da gabatar da aikin ta na yi wa mata kyakkyawan hurumi a cikin bangaren ilimantar da su.
Zaharuddin Sanu Funtuwa, sashen Hausa na Amurka daga Katsina a Najeriya.
suma kungiyoyi masu zaman kansu ba a basu baya ba wajen taimakawa ci gaba ko farfado da tsarin ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda harkokin ilimi suka fada mawuyacin hali biyo bayan rikicin Boko Haram. Wata kungiya da ake kira Tilas a ci gaba da neman ilimi tana tallafa wa yara da wannan rikici ya jefa neman ilimin su cikin halin lahaula. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Yola.
Cikin garin Jimeta, wato bangaren Yola, fadar jihar Adamawa, akwai wani gangamin sa kai na tabbatar da rikicin Boko Haram da ta shafi jihohin Adamawa, Borno da Yobe, matakawa ƙarshe ga koyo da koyarwa da yara ƴan makarantar primary suka fara ba. Malama Falmata Ishaya ita ce jagoran wannan gangamin sa kai wadda aka yi wa laƙabin dole ne ilimi ya gudana.
A lokacin kuma bai tunanin ilmantar da yara ba. Ba za mu iya mu bar yara haka ba don mu din ma karatu ne ya sa muka kai inda muke. Sai muka je muka kirkiro wannan kungiya na dole a ci gaba da ilimi a turance education must continue.
Computer is an internal machine that processes data.
Malamin makaranta Kutar Jumala ya bayyana irin kwazo da dalibansa ke nunawa wurin neman ilimi.
Gaskiya kam yaran suna da kokori da yawa. Dun first time da aka yi da aka fara musu SSE na 2016. Yaran kan sun performing well sosai. The lowest credit a cikin su gaba daya kai ba wanda ma ya fadi ba fail sam daga distinction credit duka da haka kagan adada aka kore yaran mu din duka mu da malamin to dole ne kuma mu sa kwazo kaman a ce kaman ƴan uwan mu ko kanne mu dole ne mu yi musu tamako ga bisa sani da muka yi kuma yaran gaskiya dai suna picking sosai.
Da yake wannan makaranta ta sa kai ce, ta yaya ake samun gudanar da ita? Ga shugaban makaranta Falmata Ishaya.
Muka register wannan kungiyar zaman kanta da headquarter a Jos. Muka sa mutane shida su zama manyan wannan kungiyar. Muka yi magana da iyayenmu, surukanenmu, abokanai, su taimaka mana mu yi maganan ilmantar da yaran nan. Domin in mun bar su kuma za su zama recruits a yana Boko Haram da shike ba abin yi su da kansu ma za su gudu su shiga daji su je su shiga tunda ba abin yi. Shine muka fara wannan makaranta mun karbi yara duka makaranta mun bude ma duk masu gudun hijira ƴaƴan su da suna nan su shigo makarantar nan. To malamai mu na riga na gaya musu wannan muna bada kai ne muna aiki saboda Allah ne ba inda za a samu wani albashi ba muna dan ba su allowance kuma suna karba da hannu biyu biyu suna godiya suna ci gaba da aiki. Abokanan mu daga kasan nan har kasan waje ma suna ba mu taimako kwanan baya abokin mu daga America ya turo abinci Jesus food paket ne na shinkafa da saura abubuwa a ciki kawai ka je ka bude ka dafa muka raraba ma yara so sun turo waɗanda sun ji labari akan wannan suna taimakawa don wasu ƴan jaridu su Al Jazeera su Reuters London mutane da yawa su ta zuwa nan suna mana tambayoyi to muna ga wasu suna turo taimako har akwai group na American Peace Corps wanda da sun karantar da mu da muna secondary school da sun ji labari cewa ni student nasu ne da akwai Elizabeth School Ilorin suka kirkiro junansu suka tura gudumawa mu taimaka wa tichochi allowance.
Masu sauraro da haka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da Chibahiro Dodo ne wanda ya daidaita da sautin shirin da kuma Benjamin Gawon wanda ya taimaka nesa ba kusa ba wajen ganin shirin ya hadu daga nan Abuja anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.